This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk san yana ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis 22 ga watan Fabrairu shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zara da kanun labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da sanyin safiyar yau Arafah, wani yanki dake kudancin zirin Gaza. Hukumomin tsaron teku sun ce sun samu rahotannin harin makami mai linzami kan wani jirgin dakon kaya dake a mashigar tekun Adin na kasar Yemen. Rundunar sojin Ukraine ta faɗa cewa dakarun Rasha sun kai farmaki cikin dare da jirage marasa matuƙa 10 da makami mai linzami.
To, bayan labaran duniya, za ku ji cewa manazarta a Najeriya na ci gaba da bayyana hanyoyin tunkarar matsin rayuwa da 'yan ƙasar ke ciki a halin yanzu.
Tunda cire tallafin nan na man fetur bai taimaka mata tattalin arzikin ba, bai taimaka mata rayuwar jama'a ba, dan me ba za a dawo da shi ba. Na uku shine ita ma lairin nan ba za a yarda da cewa wai na lai kasuwa ta samu daraja kasuwa ba, saboda mun ga kenan ba ta da wani daraja.
A jamhuriyar Niger kuma, tsohon shugaban kasar Muhammadu Isufu ya mai da martani kan zarginsa da hannu a juyin mulkin soji da ya hanbarar da zababbiyar gwamnatin kasar ta Muhammad Bazoum.
Ganin munin kazafin da aka yi masa, Isu Muhammadu ya yanke shawarar shigar da kara a kotu domin a kwatar masa haƙƙinsa.
Haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki, to amma sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da sanyin safiyar yau Alhamis a Rafah, wani yanki dake kudancin zirin Gaza, wanda kasashen duniya suka fi mai da hankali kan kare lafiyar fararen hula Falastinawa. Hukumar bada agaji ta Majalisar Dinkin Duniya dake kula da 'yan gudun hijirar Falastinu ta faɗa a jiya Laraba cewa karuwar hare-haren sama a Rafah suna ƙara fargaba, kuma za su ƙara kawo cikas ga ayyukan jin ƙai a yankin da ke da kusan mutane miliyan 1.5. Ma'aikatar lafiya ta Hamas a Gaza ta faɗa a yau Alhamis cewa kusan mutum 100 ne sojojin Isra'ila suka kashe a duk faɗin zirin Gaza a yinin da ya gabata, wanda ya kawo jimillar mutanen da aka kashe zuwa 29,410. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a yau Alhamis cewa dakarunta sun kai farmaki a yankin Zaitun na birnin Gaza da ke arewacin yankin, da kuma yammacin Khan Yunis da ke kudancin Gaza. Hukumomin tsaron teku sun ce a yau Alhamis sun samu rahotannin harin makami mai linzami kan wani jirgin ruwan dakon kaya a mashigar tekun Aden. Hukumar kula da harkokin kasuwanci ta ruwa ta Burtaniya ta ce an harba makamai masu linzami guda 2 a kan jirgin, lamarin da ya sanadiyar tashin gobara a cikinsa. Hukumar UKMTO ta ƙara da cewa dakarun haɗin gwiwa na mayar da martani game da lamarin, wanda ya faru kimanin kilomita 130 kudu maso gabashin tashar ruwa ta Adin na ƙasar Yemen. Wani kamfanin tsaron ruwa na Burtaniya mai suna Ambre ya bayyana jirgin a matsayin jirgin dakon kaya mai ɗauke da tutar ƙasar Palau mallakin Burtaniya. Rundunar sojin Ukraine ta faɗa a yau Alhamis cewa dakarun Rasha sun kai farmaki cikin dare da jirage marasa matuƙa 10 da makami mai linzami. Rundunar sojin saman ta Ukraine ta ce dakarun tsaron saman ƙasar sun lallata jirage marasa matuƙa guda 8 a yankunan Poltava, Dnipropetrovsk, Zaporizhia da Kharkiv. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ya faru ne a ranar 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2022, kuma yayin da ake shirin cika shekaru 2 ana yakin. Shugabannin rukunin kasashe bakwai na G7 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya za su gudanar da wani taro a ranar Asabar don tattaunawa kan goyon bayansu ga Ukraine. Hakan na faruwa ne yayin da fadar White House take kara kira ga Majalisar Dokokin Amurka da ta amince da karin tallafi ga Ukraine.
Ukrainian troops on the battlefront are literally running out of ammunition.
Kakaki a fadar White House John Kirby kenan yake cewa makaman da ke hannun dakarun Ukraine na karewa kuma hakan zai sa su rasa yankunan da suke karkashin ikonsu. Sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Karine Jean-Pierre ta shaidawa manema labarai a ranar Laraba cewa shugaban Ukraine Vladimir Zelensky shi ma zai shiga cikin tattaunawar kuma kungiyar za ta yi magana kan matakan da za ta iya ɗauka tare domin ci gaba da ɗorawa rashin alhakin yakin. Har ila yau Amurka na shirin gabatar da wani sabon takunkumi da za ta kakabawa ƙasar Rasha a gobe Juma'a saboda mamayar da ta yi wa Ukraine da kuma mutuwar ɗan adawar Rasha Alexei Navalny.
To an jima kaɗan Zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, ‘yan Najeriya na ci gaba da kokawa kan halin kuncin rayuwa da ake fuskanta a ƙasar, inda ta kai ga soma faɗaɗa zanga-zangar lumana a yankuna daban-daban. Wannan ne ya sa manazarta ci gaba da yin kashedi kan abubuwan da kan iya faruwa, tare kuma da ba da shawarwarin hanyoyin tunkarar wannan yanayi. Daga Kaduna ga rahoton Isa Lawal Ikara.
Ko bayan zanga-zangar ɗaiɗaikun mutane akan tsadar rayuwar da aka fara gani a wasu jihohin Najeriya, ita kanta kungiyar Kwadago a Najeriya ta ce za ta yi zanga-zanga a kungiyance saboda halin kuncin rayuwar da ma'aikatanta ke ciki. Ganin yadda aka fara zanga-zangar a wasu jihohin Najeriya kuma ya sa wasu sun fara fargabar yin juya hali saboda tsadar rayuwa a wannan ƙasa. Amma dai babban malamin addinin musulunci a Najeriya Sheikh Ahmad Mahmud Gumi ya ce da kamar wuya.
Gaskiya halin da aka shiga a Najeriya sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga bukatun rayuwa sai karuwa suke, ga rashin tsaro to wayannan abubuwan biyu duka sun addabi al'umma. Ga tsoro ga yiwuwa.
Ya kake ganin yadda gwamnati take tunkarar wannan matsala ta tsadar rayuwa? An zo da tsare-tsare a bangaren harkar dala da maganar abinci, an ce a kai tallafi an ba gwamnoni biliyoyin kuɗi da sauransu. Wannan tsarin zai iya rage wannan
raɗaɗin? Wannan tsarin duka ba zai yi ba. Maimakon a ce a ba gwamnoni kuɗi ko wani abu, a tara kuɗin a rage tsadar mai mana. Domin an rage tsadar mai ko mai zai shafa.
Akwai masu fargaba daga tumalan na cewa an kai talaka bango, ana tsoro kada ko bore kamar yadda aka ne a wasu kasashe. Kana jin akwai yiwuwar za a iya samu matsala?
Ba za a samu bore ba, sai dai abin da za a samu nan tabarbarewar tsaro.
Masani kan tattalin arziki kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta ƙasa da ke jihar Kaduna Dr. Ismail Muhammad Anchahu ya ce kuncin tattalin arziki a Najeriya ya riga ya kai matuƙa.
Al'amura sun tabarbare kwarai da gaske. Farashin kayayyaki ya ƙaru na abinci da na sauran kayayyaki masarufi. Da haka ‘yan Najeriya sun shiga cikin kuncin da ba na jin cewa a tarihin Najeriya na kusa-kusa sun taɓa shiga irin wannan. Kusan komai ƙara lalacewa yake.
Ita ma Hajiya Rakiya Balatidin Nufa wanda ke cikin masu sharhi akan al’amuran yau da kullum ta ce akwai damuwar tattalin arziki amma kuma akwai hanya mai ɓullewa.
Abubuwa sun ta'azzara ƙwarai-ƙwarai da gaske, babu daɗi abin babu yadda za ka iya faɗan shi ma. Amma ni a iya fahimta ta shi ne. Abubuwan da gwamnati za ta lura da shi shine na a fito da tsari na inda za a kasance abin da ake siyarwa kuɗi ya kasance bai ɗaya. Idan ka je siyan abu yau ka tarar da shi kuɗin shi ya canza, don saboda ai abin ba sabo bane, tsoho ne kuɗin shi nan da ka sani shine kuɗin shi. Kuma dole gwamnati ta kawo wani mataki wanda za ta ɗauka mai ƙarfi na hukumar tsaro. Kaga idan mutane suna zuwa suna noman su, ana noma abincin nan faca-faca inda kowa ya kamata ya ci hankalin shi a kwance, to wallahi komai zai je daidai.
To ko ta ina masa na tattalin arziki irin su Dr. Ismail Muhammad Anchau ke ganin Najeriya za ta fice daga wannan hauhawar farashi da tsadar rayuwa?
Na farko, tun da cire tallafin nan na man fetur bai taimaka ma tattalin arzikin ba, bai taimaka ma rayuwar jama'a ba, dan me ba za a dawo da shi ba? Na uku shine ita ma lairin nan ba za a yarda da cewa wai na kasuwa ta samu darajar kasuwa ba, saboda mun ga cewa nan ba ta da wani daraja, ta zo kusan 2000 yanzu. Sannan na uku, ai kokari ai maganin tsaron nan ta yadda za a ci gaba da noma a sauran wurare, a samu ya wadata dan ya samu sauki. Sannan na uku, cin hanci da rashawa wannan da ake, wannan satin kuɗin da ake na fitan hankali hankali a daina shi. Sauran kasashen da suka ci gaba za ka ce haka ba.
Ya zuwa yanzu dai zanga-zangar da aka fara a wasu jihohi ta sa wasu gwamnoni da sauran masu makamai sun fara tallafawa talakawa. Abin da ya sa wasu ke ganin za a iya fara rage radadin damuwa kafin daukar matakai na dindindin. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, yanzu kuma ga Zara ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Kasar Zimbabwe ta kaddamar da shirin rigakafin cutar shan inna na gaggawa bayan da jami'an kiwon lafiya suka tabbatar da bullar cutar a ƙarshen shekarar da ta gabata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kasar Zimbabwe na ɗaya daga cikin ƙasashe 11 a gabashi da kudancin Afirka waɗanda aka samu rahoton bullar cutar ta polio, lamarin da ya haifar da wannan gagarumin gangami na rigakafin. Zimbabwe tare da haɗin gwiwar UNICEF da hukumar lafiya ta duniya da sauran su ne suka ɗauki nauyin wannan shirin.
Zara Aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Isufu ya musanta zargin da jakadan kasar Faransa a Nijar din yayi na cewa yana da hannu a juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar wanda ya hambara da gwamnatin zababben shugaban kasar Mohamed Bazoum. A cikin wata sanarwa da lauyansa Ilo Isufu ya fitar, tsohon shugaban kasar ya sha alwashin gurfanar da jakadan na Faransa a gaban kotu. Wakilin mu a Yamai Suleiman Muni Barma na dauke da karin bayani.
A wata rubutacciyar sanarwar da aka aike wa manema labarai, lauyan da ke kare tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu wato Maitre Ilo Isufu ya fara ne da mai da martani kan bayanan bahasin da jakada Sylvain Ité ya gabatar a yayin zaman sirrin da kwamitin tsaron majalisar dokokin Faransa ya yi kan abubuwan da ya sani game da juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. Lauyan na mai cewa ganawar da jakadan ya ce sun yi da shi da Cani da Isu kwanaki biyu bayan juyin mulkin, in dai har an yi ta to kam ba za ta iya zama kwakwarar hujjar da za a zargi Isu da hannu a juyin mulkin ba. Haka kuma Sylvain Ité a ci gaban bahasinsa ya sanar da majalisar dokoki cewa abin na da nasaba da sabanin da ke tsakanin Bazoum Mohamed da ministan man fetur, wanda ɗa ne ga Isu Muhammadu dangane da batun naɗin mutunan da ya kamata ya shugabanci sabon kamfanin kula da harkokin man fetur a zaman da majalisar ministoci ta so ta yi a ranar da aka yi juyin mulki. A cewar lauyan, wannan rikici abu ne da Sylvain Ité ya kirkiro domin da Bazoum da ministan man fetur ra'ayinsu ɗaya akan wancan shiri na harkokin man fetur. Maitre Ilo Isufu ya ce jakadan na Faransa ya bayyana wa 'yan majalisar ƙasarsa cewa ba su taɓa tunanin shugaba Isufu zai iya ingiza kwamandan dogarawan fadar shugaban ƙasa wanda mutunansa ne ya kifar da abokin tafiyarsa na siyasa da suka shafa shekaru 30 tare. Zargin da lauyan ya ce babu kamshin gaskiya, hasali ma abu ne da yake kallonsa a matsayin yunkurin mayar da Cani tamkar ɗan ƙaramin yaron da bai san abin da yake yi ba. Bayan da ya musanta dukkan zarge-zargen da suka fito a bahasin na jakada Sylvain Ité, Maitre Ilo Isufu ya sake nanata cewa babu hannun tsohon shugaban kasar a juyin mulkin da soja suka yi wa shugaba Mohamed Bazoum. Ganin munin kazafin da aka yi masa, Isu Muhammadu ya yanke shawarar shigar da kara a kotu domin a kwatar masa haƙƙinsa. Dama dai tun a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023, wasu 'yan Nijar musamman magoya bayan hanɓararren shugaban ƙasa ke zargin Isu Muhammadu da hannu a wannan al'amari a bisa wasu hujjojin da suke cewa sun dogara a kansu. Suleiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman Muni Barma. To, a cikin shirin mu na dare za mu kawo muku martanin masana kan kiraye-kirayen da wasu 'yan Najeriya ke yi na juyin mulkin soji sakamakon matsin rayuwa da suke fuskanta.
To, tasirin kiran su zai zama cewa a gane cewa mutane a matsa suke, mutane a cikin kunci suke. Ba zan ce na fito ina daure gindin cewa a zuwa a canza gwamnati ko a barar da gwamnati ba, amma na fito ina gaya gwamnati cewa ta yi hankali cewa ba a iya tafiyar da gwamnati a cikin kunci da talauci da irin wannan tashin hankali da suke yi.
To sai a kasance tare da mu da karfe 9:30 na dare agogon Najeriya da Niger, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Kuma kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni, Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan sore throat, wato ciwon makogaro ko kuma makoshi a Hausance. Kuma ciwo ne da ke zuwa da zafi da bushewar makogaro, musamman idan za a haɗiye abu, kuma ƙwayoyin cuta ne ke haddasa shi. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita a ɓangaren ENT Dr. Ala'ango Yaroko na asibitin koyarwa na Usman Danfodiyo da ke jihar Sokoto. To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan ciwon makogaro, wato sore throat.
Ciwon makogoro ciwo ce da ke sa mutum ya ji zafi sanda yake so ya ɗan miyo ko ruwa ko abinci a jikin makogoronsa, ko kuma za a ce makoshi. Abin da ke faruwa shi ne, a can bayan harshen mutum akwai wasu tsokoki guda biyu wanda suke gefen harshen, ko kuma can bayan makoshin sosai ana ce ma waɗanga tsokoki guda biyu tonsillitis, a can baya kuma ana ce ma posterior pharyngeal wall. Waɗanga wurare su ne suke samun cuta. Mutum ya zo zai haɗa abinci ko ruwa ko wani abu ya zo yana jin ciwo. Wani lokaci ma in abin ya yi tsanani, mutum ba zai iya haɗa abinci gaba ɗaya, zai zo yana ta taruwa miyo a bakinsa.
To likita, menene ke haddasa ciwon?
Abubuwa da ke kawo ciwon makoshi abubuwa ne masu yawa, amma a gurguje muna iya muraba su akan ƙwayoyin cuta da ake ce ma viruses. Suna iya samu viral infection na iya kawo ciwon makoshi, ko kuma ƙwayoyin cuta da ake ce masu bacteria. Akwai bacteria especially wanda shi ma beta multistratococci, ko kuma ana iya samu ta fannin sankara kansa shi. Ƙwayan cutan da aka shi ma viruses, to ciwon makoshin bai iya daɗewa kamar ɗan kwana ɗaya zuwa uku. Ciwon yana iya warke ko da ba a sha wani magani mai yawa ba haka. Ciwon kuma wanda ya zo ta fannin bacteria, in bacteria ne, wannan mugun bacteria da aka shi ma beta multistratococci, in ya zo farko in ba a samu aka iya ba da magani ko aka ƙwararren likita ta wannan fannin, amma yana iya sake faruwa. Ya ci gaba da faruwa haka kai kai, ana iya ce mai za a kire shi a turanci recurrent tonsillitis. Shi recurrent tonsillitis abin da ke nufi shi ne, in mutum kamar ya samu ciwon makoshi sau 7 a shekara ko kuma sau 5 a shekara cikin shekaru 2 da suka bi junansu, ko sau 3 a shekara cikin shekaru 3 da suka bi junansu, wannan ana ce mai a turanci recurrent tonsillitis, ko kuma shi wanda na shi na 3 din sankara. Kuma kaloli ne daban-daban wanda asibiti ɗaya akan iya ganowa wani irin sankara shi.
Kamar menene alamomin sore throat?
Alamomin ciwon makogoro ana iya raba su biyu. Akwai abin da ke ce ma symptoms, abin da shi mara lafiyan ke ji kenan, shi ne kamar raɗaɗi da ciwo sanda yake so ya haɗa miyo ko ruwa ko abin shi, da kuma zazzaɓi da kumburin waya. Waɗannan alamomi shi da shi mara lafiya na iya ya gani. Na biyu shi ne science, abinda za a diba a gani ne, kamar in recurrent tonsillitis ne ko tonsil ne, waɗannan tsokoki na cikin shan bayan baki, in an diba za a gan sun kumbura, sun yi jawur wani lokaci. Wani lokaci kuma wani abu farare haka suna iya su rufe, ga sun yi kumburi kuma akwai farare. Wasu a lokuta kuma ba za su yi magani ma sanan kanana, amma suna kawo matsala sosai. Ciwo mutum ba zai iya haɗa abinci ba. Kumburin wuyan kuma in an taɓa akan shin ciwo, in an matsa haka an laza, daga mutum na jin ciwo.
Shin ciwon makogaro ya kasu kashi nawa ne?
Ciwon makogaro a gurguje dai an kasa shi kashi uku. Akwai wanda ƙwayan cutan bacteria ne ya kawo, ko kuma wanda ƙwayan virus ya kawo, ko kuma a wanda sankara ne kansa kenan ya kawo.
To likita, wanne ya fi tsanani?
Wanda ƙwayan cutan bacteria ya kawo, da kuma wanda kansa ne sankara ne ya kawo, sun fi zama tsanani. Wanda ya gaskiya cikin ko waɗannan biyu ɗin ma kansa zai fi zama tsanani, saboda shi ko da an sha magani za a ga dama ka mun ne shi ko yana nan yana shi so ina ganin shi yafi zama tsarni.
To su waye masu kafi cin karo da ciwon makogoro?
Ciwon makogoro ya fi kamuwa yara saboda garkuwar jikin su bai da ƙarfi sosai kamar manya. Na biyu kuma waɗanda garkuwar jikin su ya zama kararru kamar mutane wanda suke da ciwon kanzama ina nufin HIV ko kuma wanda yake akan wasu magunguna kamar magunguna na sankara cancer drugs kenan ko kuma wanda yake akan magunguna kamar wanda ake ce ma steroids da ake sha wannan duka za su kare garkuwar jiki ko kuma mutum na da rashin lafiya irin ko ciwon suga shi ma yakan karya garkuwar jiki. Saboda haka waɗannan abubuwa duka suna iya su kawo ciwon makogoro.
To likita yaya zaka kwatanta tsananin cutan musamman ma idan har ba a ɗauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba?
A gaskiya in ba a ɗauki mataki da ya dace kuma lokacin da ya dace za a sa matsaloli sosai. In wannan ciwon makogoro saboda ƙwayar cuta ne bacteria muddin ma bacteria ke shi beta hemolytic streptococci akan samu illoli kamar haka. Waɗanda ƙwayar cuta wani lokaci in sun samu suka shiga jini sukan so su je wurin zuciya ko oda ko kuma gwiwowi. In sun je wurin zuciya ciwon kawo abin da ake ce ma a turanci rheumatic valvular heart disease wannan babban matsala ce ko kuma in sun je wurin oda za a iya su jawo abin da ake ce ma acute glomerulonephritis wanda yana iya ya kai ga renal failure mutuwan oda kenan gabaɗaya. Kin ga waɗannan abubuwa guda biyu manyan matsaloli ne. Kin ga abin da nake gaya wa mutane sau da yawa cewa kada a yadda karamin abin ya zo ya jawo mutum babban matsala. Kin ga in abin kaman ciwon zuciya ne wannan aiki da ake bukata shi ne dole na abu ɗaya zuciya a aiki kuma ba koda yaushe akan samu nasara ba ko kuma in ya taɓi oda magungunan hanya biyu ne na ɗaya ko a je a yi dashi dashin kuma yana da nasa illoli da yawa kuma wannan kuɗi masu yawa ne in an samu wanda zai ɗan ba da na ta kuɗa shi a oda ko kuma mutum ya zauna ana wanke mai jini har tsawon rayuwarsa kowane wanke kuma akwai tsada kowane sati saboda babban illoli na sun je wurin gwiwowi kuma yana iya kawo abin da ke ce ma rheumatoid arthritis shi kuma gwiwowi za su ta ciwo ko da yaushe za a sha magunguna daban-daban a dai a ɗan samu sauƙi kaɗan amma dai ba wa warkewa zai yi gaba ɗaya ba. Kuma in ya kasance sankara ce kansa wannan in mutum ya zo asibiti cikin lokaci ana iya gano menene a yi aiki a yi gashi ko kuma a yi aiki a ba da magani da ake shi ma chemotherapy kuma aikin nan ba wani babban aiki ne abinda ake shi ma tonsillectomy ne. Tonsillectomy ya karamin aiki ne da aka yi ta cikin baki ɗebe waɗannan cikin makoshin.
To yaya za a kwatanta yawan masu fama da ciwon makogoro musamman ma a nan Najeriya?
A gaskiya babu wani binkishe wanda ya nuna yawan masu wannan matsala ta ciwon makoshi a Najeriya gaba ɗaya. Akwai dai binkishe nan kaɗan-kaɗan wasu wurare amma dai wanda zai nuna ga yawansu amma dai abin da zan shaida maka yanzu shi ne a ciwon makogoro yana nan da yawa ya addabi mutane cikin al'ummarmu. Ba za a gida uku zuwa hudu ba samu mutum ɗaya wanda yake da wannan ciwon makoshi. Na yi binkishe shekarun baya na gano abin da ke sa mutane ba su sauri zuwa asibiti cikin lokaci. Na farko da akwai abin da ke cewa misconception suna da mugun fahimta game da waɗanga matsaloli wanda suka shahi makokoro wuya da makunne da hanci gaba ɗaya. Duk waɗanga abubuwan haɗa su gaba ɗaya in ba su suna guda ɗaya shi ne ciwon daji kuma a zo ana da shan maganin ciwon daji. Abin da na gano shi ne wannan maganin na ciwon daji yana da ciki ne wani ɗan sinadari da ke rage kumburi da raɗe da ciwo. Saboda haka in an sha mutum ya sha zai samu ɗan sauƙi kaɗan amma matsala na nan yana cigaba da girma yana shanyewa. Na biyu kuma akwai illan na su chemist da pharmacist wanda suke mutum zai take ko tsaye haka ba tare da wani takardar shaidan likita cewa ga irin magani da za a basa. Da ya zo ka zai ce makoshi yana ciwo ko shi da kai ne ya faɗi abin da yake so ko kuma a chemist din su ba da magani ka su miƙe su ba shi magani. Wannan kuma a ƙasashe da yawa ba a yin haka. Na uku shine ma'aikatan lafiya kuma nan mutanenmu da yawa so da yawa sun ɗauki cewa duk wanda ke shiga asibiti na hito ma'aikacin likita shi a'a asibiti na da ma'aikata daban-daban
a likitoshin ma'aikatan lafiya masu suma daban-daban suke. Likitoshin masu suma sun kware wurare daban-daban, ba kowane likita ne an likitan makoshi. Akwai likitoshi na fannin mata, akwai na fannoni daban-daban. Saboda haka ya kamata shi an gan likita wanda ya dace lokacin da ya dace. So matsala da muke samu nan shine kowane ne ma aka tambaya zai rubuta a makoshi na shi okay, to ba wani abu ne ba makoshi ba shi makoshi ne ba ga maganin antibiotic a sha ko kuma maganin kashe ciwo kamar analgesic kenan a sha. Wannan ba shi ne magani ba, wannan kawai dan kwantar da abu ne shi ga da girma. Illa na hudu shi ne lokacin da mara lafiya suka iso asibiti. Mayawan mutanenmu suna son gaggawa, ba su da hakuri kuma. In an zo likita dama mutum ya zo akan diba shi a bashi magani kuma ba su ci wasu binkishi a shajiya dawa bayan sati biyu ko sati uku. So da yawa in sun tafi ba su dawa, in ba su samu sauki ba su ce to mun je asibiti gashi abin mun sha magani mun yi kaza mun yi kaza, amma har yanzu shi wannan bai tafi. Lallai sun tabbatar da shi wannan shi wanda ne su ci gaba da can maunan ciwon dajin nan ko da za su asibiti abin ya riga ya wuce wuri. So sadda wasu za su zo da abin ya yi tsanani din an turo sun kawo ga ƙwararrun ta wannan fannin likitoshin makoshi da hanci sauransu. Za a kwanta da su da su da yawa. Abin da na gano digo 60/100 da suke zuwa ba wai ba su suke son zuwa ba, tilastawa ne yan uwa da dangi suke kawo su. Saboda me? Saboda ba za su iya zauna da su kuma a gidajensu. Abin ya riga ya fashe wuya, ya fashe wuya na ware, ba su iya zauna da su, za su sauko su dole na a kawo su asibitin nan ko za su zo. Abin da kawai za a yi shi ne abin da ka shema a turanci shi palliative management. Shi palliative management magani ne ake ba su wa na rage radadi a wanke wurin don rage ware. Haka ne za a ci gaba da dibawa hadin lokaci. In an samu matsala kuma da ƙarshe za su ce to dama mun faɗi ai ko an je asibiti ba lafiya ake samu ba. Saboda haka wannan babban illa ne wanda yake buƙatar wayar da jama'a su gane cewa ciwon asibiti ne. A taho dai asibiti cikin lokaci za a samu magani.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka anan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
To a gaida Hawwa Umar da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
An samu wani dan wasan kwallon kafa Dani Alves da laifin yi wa wata mata fyaɗe a gidan rawa a Barcelona, kuma an yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 4 da watanni 6 a gidan yari. Kotun lardin Barcelona ta yanke wa tsohon dan wasan na Brazil da Barcelona dan shekaru 40 hukuncin ne bisa laifin yin fyaɗe a ranar 31 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kotun ta yi la'akari da cewa matar bata amincewa Alves ya sadu da ita ba, abinda ke nuni da cewa fyaɗe ya yi mata. Kotun kuma ta umarci Alves da ya biya diyar euro 150,000 ga matar da kuma haramta masa zuwa gidanta ko wurin aikinta ko kuma yin magana da ita ta kowace hanya har tsawon shekaru 9. David Sands, wanda yana ɗaya daga cikin lauyoyin da suka kare matar, ya ce sun gamsu da hukuncin. Amma lauyan Alves, Ines Guardiola, ta ce za su ɗaukaka ƙara kan hukuncin. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da sanyin safiyar yau Alhamis a Rafah, a wani yanki da ke kudancin zirin Gaza, wanda ƙasashen duniya suka fi mai da hankali a kai a kan kare lafiyar fararen hula Falasɗinawa. Hukumar ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da 'yan gudun hijirar Falasɗinu ta faɗa cewa ƙaruwar hare-haren sama a Rafah suna ƙara haifar da fargaba da kuma za ta ƙara kawo cikas ga ayyukan jin ƙai. Hukumomin tsaron teku sun ce a yau Alhamis sun samu rahotannin harin makami mai linzami kan wani jirgin ruwan dakon kaya a mashigar tekun Aden. Hukumar kula da harkokin kasuwanci ta ruwa ta Burtaniya ta ce an harba makamai masu linzami guda biyu kan jirgin.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. yanzu a madadin Zara Aminu Fage wadda ta tsaya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta kula da sauti kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk Sanyin, na ke muku fata alkhairi, ma assalamu.